نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أولا يمتي نرانا 25 غوة رمضان hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wanda ta yi daidai da ranar 7 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya yau zamu tashi majalisi na 25 a cikin majalis inda muke na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya gara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau zamu tashi suratul naml insha Allah akwai tambayoyi da aka rubuto akwai wannan wanda ya turo tambaya wai yake yana neman cikakken bayani game da wani abu da ya daure masa kai kuma yake neman rikita hankulan mutane game da post da wani malami ya ambaci sunansa yake yi akan sallar tarawih da kuma tahajjud cewa zuwa masallaci yin waɗannan salloli haramun ne kuma bid'a ce da babu wata falala a ciki saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba fitowa masallaci yayi wannan salloli da mutane ba haka ma sahabbansa wayar yace kawai take sa ana yin hakan kuma duk limamin da ya daga murya sai Allah yayi masa hisabi don ya hana mutane bacci mallan dan Allah muna son karin bayani akan ingancin haka domin wannan magana ta saka mutane cikin rudani har suna neman kawo rabuwar kai idan ina ganin dai ta sa shi cikin rudani ne amma babu rudani da rarrabuwar kai a cikin wannan tsakanin musulmi ba wanda zai yi wannan magana in ba jahili ba wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito masallaci yayi sallar tarawih ba kuma sahabbansa ma basu ba wannan jahili ne sai a sanar da shi to amma yanzu kowa saboda social media zai iya bude page ya rinka turo post idan zai fada aya wanda zai je ya dauko a littafin da aka fassara sai ya zamanto shi ma malami ne haka kuma za a rinka fada akwai wanda so yake a san shi saboda ya zo da wani abu bako in mutun kana wanda suka zamanto su ne suke karantar da mutane Al-Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke sanar da su hukuncen Allah suke gaya musu Allah ya ce kuma ake mayar da al'amari na fatawa zuwa wajen su sune za su yi magana akan addini amma wanda yake so ya samu suna ta hanyar irin post da zai rinka yi ta Facebook yanda ba za a san shi ba sai da irin waɗannan bakin masaloli to dama wannan an san manufar sa so yake a san shi da wannan to duk wanda kuma ya so a so shi a san shi ta hanyar zuwa da wani abu bako a cikin addini to wannan yana da wannan sai a yi masa addu'ar Allah ya tsarkake zuciyarsa daga cutar da take damunsa cuta ce ta zuci da waɗansu ta mutane ta haken nan suke neman su samu shuhura shi kuwa ɗaukaka sunan mutum da shuhura abu ne wanda Allah ne yake yi abu ne wanda yake Allah ne yake yi ka kankan da kai zuwa ga Allah ka bi umarnin Allah sai Allah ya baka abin da yake ba mu bayin sa salihai ko menene wace shuhura zaka nema a duniya wace me zaka nema dan duk duniya an daukaka sunanka idan kai watsatse ne wajen Allah me wannan zai amfana maka me zai amfana maka saboda haka wannan maganganu ne na jahilci da ya wajaba wato mutane su kauda kai ga barin sa su mayar da al'amari zuwa abin da ulama'ur rabbaniyun suke faɗa babu wani alim babu wani masani rabbani da zai faɗa abin da yake tabbatacce a cikin littafin sunna da littafin fiqhu gabaki daya ya ce wai wannan bid'a ne kuma haramun ne wani littafi na fiqhu wanda yake malamai sun rubuta shi shekaru aru wanda zai faɗi wannan Allah madaukakin sarki yayi mana maganin wannan wannan cuta ce a cikin zukata babu wanda zai faɗi wannan wanda yake da cuta in ba wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa ba Allah ya sauke to sannan wannan yace da fatan Allah ya ƙara wa malan lafiya amin sauran wannan addu'a Allah ya karba kuma sauran malamai ma su ma su shiga ciki Allah ya ba su ya ba mu gabaki daya ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya yace ni ne ban samu sallar isha ba sai nayi niyya na liman lokacin da aka fara tarawih sai ya kasance shi limamin sai yayi raka'a hudu yace yake sai yayi raka'a hudu yake zama to malam yaya ya kamata nayi domin cika sallar isha ta to shi da yake sai yayi raka'a hudu yake zama yana zaman tahiyya a tsakanin raka'a biyu ko baya zaman tahiyya a tsakanin raka'a biyu idan hudu sai yayi hudu yake yin sallama sai yayi hudu yake yin sallama to wannan kun ga sallarsa bata cika ba domin ya bar zaman tahiyya na tsakiya saboda haka al'aula wanda yayi wannan da niyyar sallar isha wannan raka'a hudu da yayi abinda ya wajaba yayi ba ma aula ba abinda ya wajaba wannan sallar da yayi tare da liman ta zaman to nafila idan ya ga limamin mai raka'a hudu ne a straight wanda ba a zama a raka'a ta biyu to ta zaman to masa nafila ba zai yi ta zaman to sallar isha ba ba zai yi ta zaman dan ba yadda zai iya gyara ta tunda in yayi liman bai yi sahau ba ballantana a ce shi yayi sujada qabli a maimakon tahiyya da ya bar da liman din ya bari wanda yace shi bai batta bisa sahau ba ya batta ne amdan saboda haka sai ya maidaita ta zama nafila in an yi sallama ya tashi ya sallar ishassa ya kyale liman da ya ci gaba da raka'a hurhudinsa tunda amma da raka'a biyu yake sallama sai ya bi shi in liman ya yi sallama sai ya tashi ya kawo raka'a biyu wannan an ruwaito daga tabi'ai su Atha ibn Abi Rabah duk sun yi fatawa da wannan cewa idan mutum bai yi sallar isha ba ya zo ya samu ana tarawih ya shiga sallar tarawih raka'a biyun da sallar tarawih da ake da niyyar sallar ishassa idan aka yi raka'a biyu liman ya yi sallama sai ya tashi ya kawo sauran raka'a biyunsa ya yi sallama kaga ya samu ladan jam'i wanda bai samu ba na sallar isha din tunda ya halatta mai yin farilla ya yi sallah bayan mai yin nafila ya halatta a bisa hadisin Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu amma yanda yayi wannan kamar yadda muka faɗa sai ya yi ya mayar da ita nafila sannan ya tashi ya sallar ishassa sai ya tashi ya sallar ishassa amma cewar ya yi sujada qabli a maimakon sujadar da bai yi ba wannan gaskiya ban ga mahallinta ba saboda ita sujada qabli din ana yi ne bisa rafkanwa ba bisa da gangan mutum ya ba bisa barin abin da yake na sallah ya bashi bisa zaɓi ba wanda an halatta a yi a nafila amma a farilla ba a halatta ba shi yasa ne ma waɗansu malamai suke kira irin wannan zaman a matsayin wato wajibai duk da Imam Malik yana kiransu sunna amma sunnar da yake nufi yana nufin idan aka batta da gangan to bata da babu sallah idan aka batta bisa rafkanwa za a yi sujada to ita ce kuma sai Imam Ahmad suke kira wajibatus sa dan su suna cewa akwai arkan da wajibat da sunan Malik kuma yake cewa akwai fara'id da sunnoni da mustahabbai na'am to sannan wannan yace malam ina maka fatan alkhairi Allah ya tara maka Allah ya kara maka imani da tsawon kwana Allah ya raba ka da iyaye lafiya amin duk gaba ɗayan mu Allah ka amsa bayan haka malam akwai wasu ayoyi a cikin kissoshin annabi Musa da Fir'auna da suka zo a wurare daban-daban a cikin Qur'ani da Allah malam ina so a ƙara fahimtar da ni tafsirinsu a cikin suratu Yunus Allah ya bayyana mana cewa babu wanda ya yi imani da Musa sai wasu zurriya daga cikin mutanen shi a yayin da a cikin suratu Ghafir kuma aka hakaito mana labarin wani mutum mumini a cikin ahalin Fir'auna kuma menene labarin matsafan da suka kara da annabi Musa shin su ma suna cikin bani Isra'il ko kuma a cikin mutanen Fir'auna suke don haka a fahimtar da ni wato babu cin karo a cikin wannan ba wanda ya yi imani da annabi Musa a cikin mutanen Fir'auna a cikin mutanen bani Isra'il a cikin bani Isra'il illa zurriyatun min qaumi illa yara daga samari daga cikin mutanen annabi Musa saboda jin tsoron Fir'auna ya fitinar ya fitine su amma muminin ali Fir'aun ai shi ba kibte ne haka zalika masu sihiri su ma kibtawa ne sun yi imani tunda sakon da aka aika annabi Musa da shi sako ne na imani da Allah da barin bauta ma wato gumakan da suke bauta ma da bauta ma Fir'auna sannan sako na biyu kuma ya saki bani Isra'il tare da annabi Musa ya saki bani Isra'il su tafi ya daina bautar da su to su bani Isra'il su ne Allah madaukakin sarki ya ba su shari'a ya ba ma annabi Musa shari'a ta su amma su mutanen Fir'auna su an ne musu imani ne su ba da gaskiya su gaskata Allah saboda haka an samu mumini daga cikin ƴan majalisar Fir'auna wanda ya ba da gaskiya da annabi Musa haka zalika masu sihiri su ma daga cikin mutanen Fir'auna ne su ma sun ba da gaskiya ba bani Isra'il bane amma waɗanda a cikin mutanen annabi Musa waɗanda kawai suka yi imani a cikin bani Isra'il sai ƴan tsirari ƴan samari su ne suka yi imani saboda jin tsoro saboda haka babu cin karo a cikin wannan wannan bai cewa su ne kadai suka yi imani bai kore imanin sauran kibtawa ba sannan wannan shi ma yace Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai amfani amin tambaya ita ce malam mahaifinmu ne Allah ya yi masa rasuwa a cikin wannan azumin to akwai basu suka da ya bari to malam zai yi mu dauke masa nauyin bashin ya koma kanmu shi kuma ya sarayu a kansa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutu ana bin sa bashi ransa a rataye yake har sai an biya masa dan Allah malam a saka shi cikin addu'a Allah ya ji kansa da rahama amin Allah ya ji kansa da rahama Allah ya haska kabarin sa Allah ya sa aljanna makomarsa eh idan kuka dauki bashi wannan zai yi wannan kun kyautata saboda biya masa haƙi da kuma saboda hadisin da ka ambata na cewa ran mutun yana rataye da bashin sa har sai an biya masa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci ma baya yi ma mutum sallah in akwai bashi har sai an samu wanda ya dauki nauyin zai biya bashin in ba samu ba ko sai ya ce ku yi masa sallah har sai daga baya da Allah ya wassa'a ya yalwata ma al'umma ya yalwata ma manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake yin sallah akan kowa amma an bashi amma an ana biyan amma ana bin sa bashi sai ce shi ya dauki bashin yace man taraka dainan man taraka diyan man taraka malan fali warathatihi wa man taraka dainan fa ilayya wa alayya duk wanda ya bar dukiya to wannan dukiya tana wajen magadansa wanda kuma ya bar bashi aw diyan ko kuma wani nauyi wanda yake a kansa ana jin tsoron zai tarzauta zai tozarta fa ilayya wa alayya a kawo zuwa gare ni kuma yana kaina saboda haka yasa waɗanda suke ba su da shi sai a biya musu daga baitul mal to shine a ƙarshen al'amari dan haka a yanzu har yanzu din idan babu na baitul mal da za a biya ma mutum aka samu ƴaƴa suna da shi suka biya ma mahaifinsu to sun sauke masa nauyi ko kuma aka samu wanda daga cikin mutanen kirki ya biya an sauke masa nauyi abu ba mu da wannan gatan na baitul mal ba mu da shi na'am mutumin da akwai dai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana yafe ma mutum wanda ya mutu shahada ana yafe masa komai illa bashi to kaga mai shahada ma an faɗa masa wannan to ballantana kuma wanda yake tunda mai shahada aljannar ransa yake tafiya direct to amma duk da haka bashin sa zai zama to nauyi ne a kansa amin Allahumma amin to za mu tashi na'am wanda idan suka ce sun dauki bashin ai haƙin sun suka ce sun dauki bashin wannan ya zama to nauyi a kansu dole su nemo su biya kuma irin wannan shine wanda yake halarta mutum yayi roko annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin qabisa yana cewa roko baya halatta sai ga ɗayan mutum uku daga ciki ya ambaci wanda yake ya dauki hamala shine nauyi kamar shine yace zai biya bashin da yake kan wani to wannan in bai samu in bai samu yanda zai biya ba ya halatta ya tambaya har ya samu domin ya sauke wannan nauyi idan mutum ya lizumta ma kansa ya lizumce shi to zamu tashi kamar yanda muka ce suratul naml سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون
الله جل وعلا يتي طاسين wannan sura ita ce aka ambace ta da suratul naml haka aka ambace ta da wannan suna kamar yanda imam al-bukhari ya ambace ta haka a cikin kitabut tafsir na jami'us sahih dinsa kuma a cikin al-itqan na al-imam suyuti da ya ambaci sunayen surori haka ya ambace ta da suratul naml kuma amma yace duk da haka ana ce mata suratul sulaiman wato suna biyu wanda Imam Suyuti ya takaita akan sunayen wannan sura suratul naml ma'ana tururuwa saboda ambatonta ya zo a wannan sura ne kadai a cikin alqur'ani bai zo a wata sura ba waɗansu sun ambace ta da suratu da su waɗansu kamar inda alqazi ibn al-arabi ya ambata a cikin ahkamul qur'an waɗansu sun ambace ta da suratul hudhud surar tsuntsun hudhud saboda shi ma ambatonsa ya zo a cikin wannan sura mai albarka an ambace ta da suratul naml din kamar yanda muka gani saboda kissar tururuwa wanda za ta zo an ambace ta kuma da suratul sulaiman saboda babu inda aka ambaci mulkin annabi sulaiman da yanda tafsilin yanda mulkinsa ya kasance irin a wannan sura duk da an ambaci kissarsa a sauran surori kamar suratul saba da suratul anbiya da suratul sad sannan wannan sura an saukar da ita a sura a makka ne makkiya ce a wajen malaman tafsiri malaman ulumul qur'an sun ambace ta a cikin surorin da aka saukar a makka kuma tana cikin ajerin gwanan tartibin surori an saukar da ita bayan suratul shu'ara kafin suratul qasas wannan surar ta zo ta bude da abin da zai bayyana ijazin alqur'ani gagara koyan alqur'ani cewa alqur'ani ya fi karfin azo da kamarsa da girmama sha'anin alqur'ani da kuma matsayinsa dangane da muminai yanda yake zamanto musu shine tafarkin shari'a da kuma albishir da kuma wato yin takara da cewar duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro shi to shi ma ya kirkiro shi ta hanyar kawo irin abubuwa da ke cikin alqur'ani na labarurrukan annabawa da kuma bayanin ayoyin Allah na asrar wato boyayyun abubuwa na halittar sama da ƙasa wanda surar ta kunsa kuma a ciki akwai ishara ga ga mulki da Allah ya bama annabi Dawud da annabi Sulaiman da kuma irin a cikin kabilun Larabawa wanda su ma aka ba su mulki da ci gaba su ne Samudawa su ma kissar su tazo wanda wannan ya kunshi nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umarsa su ma sun zo su tabbatar da mulki ne domin kamar waɗannan da Allah ya ba su mulki al'ummomin nan da Allah ya ba su mulki to shi ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi shari'a wadda za ta tabbatar da mulki ga al'ummar sa da kuma nuna matsayin alqur'ani dangane da lissafan da suka gabata da nuna cewa alqur'ani shine mai musu shaida shine mai tabbatar da abin da ke cikin su na daidai da kuma gyara abin da aka canza nasu wanda yake ba daidai ba sannan da fuskantar mushrikai ta hanyar kafa musu hujja akan wato bacin addinin su da kuma ruguza irin miyagun canface-canface da suke da shi wanda bokaye suka je suka sanya musu shi da masu da'awar sanin da masu da'awar ilimin gaibu masu wato ilimin bugun kasa da sauransu da duk irin abubuwan da suka kawo na rikita kwakwalen mutane da canza tunaninsu a tsarkake zukata daga wannan domin babu abinda alqur'ani wato yayi irin wanda ya isa matuka wajen canza tarihin bani adam gabaki daya irin gyara tunanin mutane da tsarkake su daga canface-canface da ba su yanci daga wato isti'imari mallakar tunani da makaryata mabiya shedin suka yi a ba mu mutum yancin ya zamanto tunaninsa a bisa wato gyararren a bisa wato wankakkiyar kwakwalwa a wanke kwakwalwarsa da hasken alqur'ani yanda zai zamanto yana da ingantacciyar fahimta da ta dace da asalin halittarsa duk wannan abubuwa ne waɗanda suke suna daga cikin abin da surar ta kunsa Allah madaukakin sarki yace tasin waɗannan harufa ne waɗanda suke kamar sauran harufa da suke nuna gagara koyon alqur'ani harufa ne larabci wanda da su ne ake harhaɗa zance na larabci to gashi nan Allah ya ambace su idan kai idan wani yana da awar cewar shi ma zai iya wannan to ya tara harufa kamar irin waɗannan ya kawo alqur'ani irin nasa to wanda shi yasa koyaushe aka kawo su ake nuna wato daukakar alqur'ani da kasancewarsa yafi karfin azo da irin sa yafi karfin a koyo wato ayi koyi yafi karfin akwai koyi shi wato azo da tamkarsa tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin waɗancan ayoyi da ake gaya muku da ake gaya maka ya kai wanda kake jin zancen alqur'ani ayatul qur'an ayoyin alqur'ani ne wa kitabim mubin kuma littafi mabayyani an ce musu tilka domin ayi ishara zuwa ga girman matsayinsu waɗancan ayoyin wato da sai kayi zurfin tunani ka daga kai sannan zaka hango su saboda abinda suka kunsa na magana waje take ba irin magana dan adam ba sun sanya su a matsayi wanda yake madaukaki da sai dai ayi nuni gare su daga nesa a ce waɗancan wato ayoyi kuma an fuskantar da maganar ya zuwa ga kai wanda kake jin alqur'ani aka ce tilka kaf din na khitab na kai da ake zance da kai kake jin alqur'ani Allah ya bude da bayyana cewa ayoyin alqur'ani ayoyin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ayoyin alqur'ani ne an kira shi da sunansa na alqur'an domin a nuna matsayinsa a wajen mu'minai saboda wannan ya zo ya nuna cewar mu'minai da suka bada gaskiya da alqur'ani akan shari'a suke to ba wani abu ne ya ba su shari'a ba illa wannan alqur'ani saboda shi alqur'ani shine littafin da suke karantawa shi yasa aka fara ambatonsa da alqur'an wanda asalinsa ma'ana ay al-maqru abin karantawa da tilawa abin karanta shi ana maimaita shi da tilawa tunda ayi a sauke a sake yi a sauke ba za a taba gintsuwa ba to shi ayoyin na shi wannan alqur'anin ne wa kitabim mubin da kuma wani littafi mai girma kuma mabayyani abinda yasa aka yi na kira kenan ba a ce wal kitabil mubin ba aka ce wa kitabim mubin a littafi mabayyani mabayyani ne wato a bayyane yake ayoyinsa ba sa buya ga wani duk wanda ya karanta shi duk wanda ya ganshi zai san cewa wannan alqur'ani zance ne mai ban mamaki kamar yadda aljanu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wato wani qur'ani wanda yake mai ban mamaki kamar kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yace wala tanqadi ajaibuhu abubuwan ban mamakin alqur'ani ba sa karewa to shi yasa aka wato aka girmama sha'anin sa aka ce littafi mabai wato mabai a bayyane yake sha'anin sa a bayyane yake cewa wato hujja ne ga hujja shi akan kansa hujja ne akan kansa shine ma'anar bayyanar sa wato hujja ne akan kansa in kana neman abin da zai tabbatar maka da gaskiyar alqur'ani shi alqur'ani kansa gaskiyar sauran littafai alqur'ani shine yake gaskata su amma shi alqur'ani abin da zai tabbatar da gaskiyar sa shine alqur'anin kansa da kansa shi yasa waɗansu malamai suka rubuta littafi hadithul qur'ani an nafsi alqur'ani yana zancen kansa da kansa alqur'ani yana zancen kansa da kansa akwai wani fada na wani dan Australia mutumin Australia Catholic ne Catholic priest ne wanda ya rubuta shi ma alqur'ani ya rubuta littafi akan wannan littafin na manta sunan sa da turanci called the Quran speaks of itself ma'anarsa dai shi ma dai hadithul qur'an an nafsihi ina da littafin yana cikin in kuka idan kuka googling wata kila za ku ga abin nan din sa kai mana googling yanzu mu gani yanzu za ka yi yanzu na Marwan ne Marwan ka nemo mana shi yana nan cikin iPad littafi ne wanda yake Kirista ne ya rubuta amma yana ya dauko yayi dirasar ayoyin da alqur'ani yake magana akan kansa wanda shi wannan ya isa ya sanya shi cewar baya bukatar wani abu daga wajensa ya zo ya shaida a kansa shi akan kansa shaida ne akan sa to shi ne ma'ana kitabun mubin littafi wanda yake bayyananne to ya mutu kuma bayyananne din nan yana zuwa da ma'anar mabayyani wato mai bayyana komai daki daki shi mai bayyana bayyane yake akan kansa kuma mai bayyana komai ne daki daki Allah ku bani mana yayin kake rike shi ya shine the Quran speaks for itself ba shi bane na'am almuhim wata ran insha Allah zan ga muku shi nan cikin iPad dina a cikin suratul hijr annabi sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki cewa yi tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wannan ayoyin littafi ne da qur'ani bayyananne yace al kitabi wa qur'anin mubin nan kuma yace al qur'ani wa kitabin mubin da yake a can suratul hijr ana maganar wato mushrikai ne da yanda abin da yasa zai same su na da na sani akan rashin yadda da al qur'ani saboda haka sai aka yi magana da al qur'ani a matsayin littafi sannan aka biyar da shi da batun wanda ake karantawa amma nan da yake ana maganar irin arzikin muminai da suka samu albarkacin alqur'ani wanda kuma arzikin nan nasu albarkacin alqur'ani saboda karatun su ne da alqur'ani sai aka fara da cewa tilka ayatul qur'ani aka fara kaddamar da alqur'anin kafin a fadi littafi wanda yake mabayyani hudan wa bushra lil mu'minin shiriya da kuma albushr ga muminai wato shiriya ne a gare su cewa duk abin da ka gani na muminai na kyakkyawan dabi'a to albarkacin alqur'ani ne dan shine ya shiryar da su ya zuwa ga wannan shine ya shiryar da su daga bautar abubuwan da ba sa wato abubuwa waɗanda suke matattu ba sa ji ba sa gani ba sa magana ya zuwa ga bautar ubangijin talikai mahalicci shine ya canza su daga kazantar jahiliya da aure da alaka barkatai da mataye da shaye shaye da cin alhanzir da cin mushe da miyagun dabi'u da sata da fyaɗe da kwace da kai hari ga mutane waɗanda suke amintattu duk wata mummunan hali duk suka bari suka zamanto mutane tsarkaka waɗanda suke ba taba ganin masu tsarki kamar su ba wanda da suke cikin jahiliya amma suka canza cikin lokaci kankani to duk albarkacin shiriyar alqur'ani ne shi yasa sai don a girmama sha'anin sa aka ce shiriya ne da kuma albushir ne ga mu'mini albushir ne a gare su saboda yana faranta musu rai idan suka karanta shi sai su ji wani sabon karfin zuci da zai sanya su rinka hanko su rinka kokari da kauna wajen samun kyauta daga Allah alladhina yuqimuna as-sala to bayan an fada alqur'ani da matsayin sa dangane da mu'minai sai su kuma mu'minai din sai aka zo dan a bayyana halin su aka fadi cewa su ne waɗanda suke tsayar da sallah kuma suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su masu yaqini ne da ranar lahira suna tsayar da sallah wato wannan ita ce sifar su wanda tsayar da sallah alama ce ta ruko da addini da kankan da kai da rashin nuna isa da kuma nuna ibada da kan cewa mutun yana da wani sirri tsakaninsa da mahaliccinsa wanda shine ya sanya shi yake rusunawa gare shi a cikin bauta wanda wannan bautar ita ce mabudin sanya shi ya zamanto mai tsarki wanda ba yake hanuwa daga alfasha da munkari kuma suke ba da zakka zakkar da ake nufi anan ma'ana dukiyar su da suke bayarwa don su samu tsarki su samu tsarkin zuci daga cutar ruwa kuma su samu tsarkake dukiyar daga abubuwan da yake kawo mata na rashin fitar da zakka rashin fitar da haƙi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul layl alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa don ya samu tsarkaka ba zakkar da aka sani bace wanda aka farlanta ta mai nisabi da kuma gurgudo da ake bayarwa domin ita wannan sai a Madina aka shar'anta ta ita wannan zakkar da ake nufi ana nufin wato zakka dukiya da ake bayar da ita domin taimaka ma miskinai da mabukata wanda a farkon musulunci dole ce aka sanya ta shi yasa ma aka zargi mushrikai aka sifanta su da cewa Allah ya ce wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun wanda ba sune waɗanda ba sa bada zakka ba sa bada zakka kuma aka ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin aka ce ba mu kasance muna ciyar da ba su kasance suna ciyar da miskinai ba to wannan zakkar da ake nufi mu'minai suna bayarwa tun da wannan surar ta Makka ce ba zakkar da aka zo aka farlanta ta daga baya bane zakkar farkon sadakar da aka farlanta ce a farkon musulunci sannan kuma akai atafi a cikin sifar su da kan cewa kuma su sune waɗanda suke da ranar lahira suna imani sune masu ainihin imani da ranar lahira ba wasun su ba shine fa'idar maimaita hum din da aka ce wa hum fil akhirati humul hum yuqinun wannan damirul fasl din yana nuna ai waɗansu su ba haka suke ba wato abin da ya kebantar da mu'minai shine imanin su da lahira domin imani da lahira wato shine mabudin sanya mutum ya zamanto wato ya dauki tafarkin ayyuka nagari domin babu abin da zai sa mutum ya zamanto yana aiki saboda Allah yana yin aiki ko babu wanda yake ganin sa in ba imani da ranar lahira ba idan mutum ya san cewa abin nan da yake yi ranar lahira zai samu sakamako in bai yi ba ranar lahira zai yi asara to wannan an samu mutum wanda baka bukatar dan hizba ko dan sanda ko dan karota ya tsaya a kansa zai bi dokar Allah ko babu wanda yake ganin sa ko a ina yake yanzu mutum a cikin daki shi kadai ba zai kulla kansa ba ana azumi yaje ya take abincin sa sannan ya debo toka ya sa a bakin nasa sannan ya kakkade in ya fito a rinka ganin kamar bai kare azumi bayan ya kare azumi ba zai yi haka ba idan yaje kai nika yaji gari makakin sa yana damun sa a cikin makogaran sa ko da yake yanzu ba a kai nika ana kai wa to almuhim mutum in yaji wannan makakin na gari a makogaran sa ya rinka waya kenan yana tambayar malamai malam naje rumfar nika naji gari a cikin makogaro na yaya azumi na yana nan to wannan domin me saboda ya yadda da lahira ya yadda cewa wannan azumin zai samu sakamakon sa a lahira to shine shi yasa Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan sifa ta imani da ranar lahira wanda ita ce mabudin fitar da alkhairan ita ce wato mabubbugar tayar da aikata dukkan alkhairi abinda zai sa mutane su aikata alkhairai ko ana kansu ko ba a kansu shine imani da ranar lahira wanda ba su yi da ranar lahira ba za su yi dan a yabe su a duniya za ka ga waɗanda ba musulmi ba su batar da dukiyoyi su kafa foundation su rinka batar da dukiya akan malaria akan mutane a ba su aikin yi akan taimako ga sunan yan NGO suna ta yi da kudade daga kasashen waje wanda su ba su yi imani ba amma me suke nema abinda suke nema kawai kyakkyawan ambato a nan duniya da kuma a rage musu haraji dan su je su nuna cewa sun yi CSR ko in suka yi CSR sai a rage musu haraji amfanin kenan duk a duniya amma waɗanda suke yi dan lahira to su bayan nasu yafi yawa kuma nasu yafi cewar ba a rata yashi da wata manufa ba yawa-yawan NGO da za ka ga suna wannan al'amari idan ana so a kawo tashin hankali ta hanyar su ake bi ta hanyar su ake bi da haka aka yi a Sudan haka aka yi ma Mursi a Misra duk irin waɗannan shi yasa za ka ga suna ta shigowa su ta samun mutane su network saboda lokacin suna nan tafe wato ana ta kawowa kuna tsammanin kuna karɓa ne babu ko kuna karɓa ne ba za ku biya haraji ba akwai ranar biyan haraji amma wanda suke saboda Allah su ladansu ba anan yake ba a lahira yake to saboda haka wannan shine fa'idar imani da ran lahira kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yayin da yake nuna cewar kafiri da yake son fajirci wato shi yasa yake yana inkarin yana so ba zai sake fajircin sa ba sai yayi inkarin ranar lahira yasalu ayyana yawmul qiyama fa idza yalla aqsimu bi yawmil qiyama wala aqsimu bin nafsil lawama ayhasabul insanu an lan najma'a idama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yasalu ayyana yawmul qiyama mutun yana so yayi fajirci ne akan abin da ke gaban sa ya ƙaryata da ranar lahira dan haka yake so yayi fajirci yana tambayar yaushe ne ranar alkiyama domin abin da zai sanya mutun yayi fajirci ya san cewa duk abin da ya ba za a yi masa hisabi ba idan mutun ya san ba za a yi masa hisabi ba in yana da ƙarfi in yana da dukiya sai abin da ya ga dama ya san ba za a yi masa hisabi ba in yana da dukiya zai sai doka ba zai shiga kurkuku ba in bai shiga kurkuku ba yana ganin ya riga ya tsira amma in yana da imani da ranar lahira wannan zai hana shi wato yayi fajirci to bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana sha'anin muminai da girmama sha'aninsu to sai kuma tambaya kamar tambaya za ta zo cikin zuciyar wanda yake sauraron alkur'ani to menene kuma halin waɗanda ba su yadda da shi ba fa idan shi shiriya ne kuma albishir ne ga muminai to wanda ba su yadda da shi ba fa sun kisa ce ya shirye su din sun kisa karba albishir din da ya zo su kuma menene halin su me zai same su to domin alkur'ani akwai amsa ta dukkan tambayar da za ta darsu a cikin zuciyar mutane domin shine yasa ya zamanto littafin shari'a sai Allah ya bada labarin sha'aninsu Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun hakika waɗanda ba sa bada gaskiya da ranar lahira mun kawata musu ayyukansu saboda haka suna cikin dimuwa wato waɗanda ba sa su waɗanda ba su yadda da alqur'ani ba su ne ake musu suna da waɗanda ba sa imani da ranar lahira ba su gaskata akwai wata rayuwa ba bayan wannan rayuwar ta duniya to Allah ya ce mun kawata musu ayyukansu wato abinda suke yi a nan duniya Allah ya zayyana musu shi menene zayyanawar wato Allah ya rakaba musu shahawat kuma ya sanya wa'incan shahawaice sun furin jaye a kansu bisa hankali da Allah madaukakin sarki ya ba su tunda Allah madaukakin sarki kowane rai ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya kimsa ma kowane rai wato fajircin rai din da kuma tsoron Allahnta tsoron Allah wanda ta hankali da kuma yanda za a haskaka hankalin da sakon annabawa zai sa yayi rinjaye akan fajircin to wanda kuwa Allah ya kyale shi da shahawat dinsa to shine wanda Allah ya zayyana masa kyawawan ayyuka ma'ana ya kyale shi da shaydan da kuma fajircin na shahawaice dake cikin zuciyarsa ya zamanto mummunan aikin da yake yi ya rinka ganin sa kyakkyawa ya rinka ganin wannan mummunan aikin da yake yi kyakkyawa ne kuma ya kawo dukkan hujjoji da za su gamsar da tunaninsa akan cewa wannan mummunan aikin da yake yi kyakkyawa ne akwai wanda zai ga kan akwai yanzu mutane da suke ganin Fir'auna wato mutumin kirki ne abun ai alfahari da shi ne kuma har suna sanya ma titina da dandali da sunan Fir'aun Ramses na biyu a yanzu akwai square a Misra da sunan Ramses na biyu Fir'auna ya zamanto abin alfahari to wannan in ba wanda Allah ya zayyana masa mummunan aikin sa ba waye zai yabi Fir'auna to haka Allah yayi da wanda ba sa imani da ranar lahira fahum ya'mahun dan haka suna cikin dimuwa a dimuwa shine mutun ya rinka tafiya bai san inda babu shari'a bai san inda ya nufa ba bai san inda ya nufa ba to duk wanda bai imani da lahira ba haka yake yana cikin dimuwa domin bai san me ya kawo shi duniyar nan ba yana cikin dimuwa bai san abin da zai samu bayan mutuwa yana cikin dimuwa bai san ma yaya akai aka same shi ba ya akai har ya zamanto wani abin ambato to wannan dimuwa da yake ciki saboda rashin yadda da ranar lahira ne duk wanda kuma bai yadda da lahira ba yana cikin wannan dimuwar Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina lahum su'ul azab to waɗannan sune waɗanda mummunan azaba take tabbata a gare su wa hum fil akhirati humul akhsarun kuma su a lahira sune suka fi kowa tabewa sune suka fi kowa hasara domin sune wanda za ta zo musu barabe ba sa tsammani kamar Allah madaukakin sarki yace wa yawma taqumu sa'atu yaqsimu almujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yu'fakun wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum ila yawmi alba'th fa hadha yawmu alba'th laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmi alba'th fa hadha yawmu alba'th wato ranar randara tashin alqiyama zata yi marasa masu yi ma Allah laifi za su ce ma labithu ghayra sa'a ai ba su zauna ba face sa'a daya duk tsawon shekarun nan sai su ji kamar baccin awa daya suke na taba ba ku labarin da aka gaya mana na wani bawan Allah da ya bacci ko da Alhaji Bashir Tofa shi ya gaya mana labarin wanda sun san shi mutum ne fajiri ne dukkan irin barna yana yi sai wata ran da rana wajen karfe 3 ya kwanta bacci minti 15 yayi baccin nan amma a baccin nan sai ya mafarki an yi tashin alkiyama an yi masa hisabi an zartar da hukunci a kansa cewa ai masa azabar shekara 100 a cikin wuta kuma a cikin minti 15 din nan yaga sai da yayi wannan shekara 100 din a cikin wuta tsawon wannan lokaci minti sai da yayi wannan shekara 100 ana yi magana masa azaba sannan ya farka da ya farka hankalinsa ya zautu ya an rasa shi kwakwalwarsa ta buga sai da yayi wata 6 sannan hankalinsa ya dawo jikinsa wanda wannan ya zama dalilin shiryarsa wanda suke science fiction suke karatun science fiction suna ganin space travel tafiya a cikin sararin samaniya cewa idan aka canza saurin tafiya na jiki wato zaka iya yin shekaru masu yawa a cikin lokaci dan kankani dangane da lissafin duniya to tsawon wannan lissafin na duniya da a tsawon zaman da mutum yayi a cikin kabari tsawon shekarun ranar alkiyama an suka tashi sai su ji kamar awa daya suke wannan mafarkin da wannan bawan Allah yayi aya ce akan wannan saboda sha'anin ruhi duniyar ruhi daban take da duniyar jikinmu muna rayuwar lahira daban take da rayuwar yanzu kuma daga zarar ka mutu lahirar ka tazo ka shiga lahira to ranar alkiyama mujrimai za su ce ma labithu ghayra sa'a ba su zauna ba sai sa'a daya to muminai kuwa alladhina utul ilma wal iman wanda aka ba su ilimi sun san alqur'ani kuma an ba su imani sai su ce laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'd ai kun zauna a cikin wato hukuncin Allah dake cikin littafin sa zuwa ga ranar kiyama fa hadha yawmul ba'd to wannan ce ranar tashin alkiyama walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku ba ku kasance kuna sani ba babu wanda suka fi asara irin wanda ranar alkiyama za ta zo musu mecece wannan kuma saboda basu santa ba basu yadda da ita ba saboda haka sun fi kowa asara shi yasa kamar Abul Ala Al-Ma'arri yake fadan baitoci na cewar wanda yake inkarin lahira da wanda yake imani da lahira wane ne yafi asara yace za'amal munajjim wa at-tabibu kilahuma la tuhsharu al-ajsad qultu ilaykuma in sahha qawluhuma falastu bi khasiri aw sahha qawli fal khasaru alaykuma me ilimin taurari da me ilimin dabi'a me ilimin taurari shine wanda yace taurari ne kawai suke jujjuya wannan halitta in tauraron ka ya fado kaza abu kaza zai faru in tauraro ya fada kaza abu kaza zai faru ba wanda yake ke control su ne suke independent wa tabibu masu kuma tabi'a masu ilimin tabi'a nature ce kawai wannan abin nature ce kawai ta kawo la tuhsharul ajsad ba za a tayar da mutane ranar alkiyama ba qultu ilaykuma nace to ga magana tsakani na da ku in sahha qawlukuma idan maganar ku gaskiya ce cewa ba za a tashi kowa ba to falastu bi khasiri in na mutu zan ga ba a tashe ni ba kun ce ba za a tashi kowa ba ko shikenan duk mu mutu ba wanda za a yi mafi ba wanda zai ban yi asara ba addini da nayi yasa ni na zama mutumin kirki yasa ni ina da bukata zan yi addu'a naga an biya min bukata yasa ni bana sata yasa ni bana cuta yasa ni ban je ina kwaso aids da sauransu ba saboda haka ban yi asara ba aw sahha qawli ko kuma magana ta zamanto ita ce gaskiya fal khasaru alaykuma to ku ne kuma sa asara domin in aka tashi in aka mutu ya zamanto maganar ku da kuke fada ba ita bace maganar annabawa ta tabbata ita ce to wane ne ku kuka fa asara to shine Allah ya ce wa hum fil akhirati humul akhsaru su suka fi kowa asara dan sun karyata annabawa to ballantana kuma annabawan sun zo da abin da zai tabbatar da gaskiyar su sun fada an gani sun fada an gani sun fada an gani to bayan Allah madaukakin sarki ya fadi wannan ya fadi halin waɗanda za su zo ya fadi halin mu'minai da irin abin da alqur'ani ya zamanto musu na shari'a da kuma albishir kuma ya fadi halin kafirai wanda ba sa imani da ranar lahira da kasancewar su suka fi kowa tabewa to sai kuma Allah madaukakin sarki ya koma dai akan bayani akan alqur'ani da yace tilka ayatul qur'ani sai yace وَإِنَّكَ
لَتُنَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
Allah ta'ala ya ce wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim haqiqa kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana wato ana kana karban alqur'ani daga wajen hakimin wato mai karfin hikima alim mai cikakken sani wato ana saukar da alqur'ani a gare ka an amfani da at-talaqqi wato kana karban sa da wahalar da kake sha wajen karbar sa daga wajen Ubangiji mai sifar hikima da sifar ilimi. A wannan ishara ne da cewar wato a Alkur'ani da yake zuwa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda yake na gaskiya dangane da shi illa cewa wahayi ne da yake zuwa masa daga wajen Allah mai hikima masani, domin duk wani abu wanda zaka kawo na sifanta shi da haka ba zai gaskato a gare shi ba, ba waka bane, ba shedanu ne suke saukar da shi ba, ba bokanci bane, ba masu tsafi ne suke yin sa ba, babu wani abu wanda yake zai fadi abin da yake na gaskiyar sa illa cewa daga wajen Ubangiji mai sifar hikima da sifar ilimi. Sanya wannan wato sifanta Allah da cewa min ladun hakimin ay alqawiyil hikma, mai karfin hikima, alalim alwasi'il ilm, wato mai yalwal ilimi, kuma aka kawo shi da nakira domin a nuna girma, wato da wani babban mai hikima ne, kuma wani babban masani shine wanda yake saukan maka da Alkur'ani. Wato mai hikima ne, ina zaka sami irin mai wannan hikima? Masani ne, ina zaka sami irin mai wannan sani? To kuma abin da ke wajen sifan, wajen fadan wannan sifar, akwai abin da ke cikin Alkur'ani dalili ne akan hikima da ilimin wanda ya wahayinsa, dalili ne akan hikima da ilimin wanda ya saukar da shi. Duk wani abu nasa ba za ka taba cewa in za ka dauki gwaninta ta iya zuba zance, idan ka samu wanda ya san balaga, idan za ka ga Alkur'ani ya faɗa abu wanda ya san balaga, har tanɗa baki za ka ga yana yi, wato kamar wata zuma ce yake tanɗewa saboda ya ji magana wadda take mai daɗin da ba za ka taba samun abin da zai canza ta ba a haka. Kowace kalma ta dace da inda aka ajiye. Sannan idan ka duba wajen hukunce-hukuncen da yake kawowa, za ka ga hikima, cikakkiyar hikima. Babu wasa, babu rashin adalci, babu wauta a cikinsa. Kai hatta in ka duba ka ga yadda aka kawo kissar Annabi Yusuf da matar Aziz da ta bijirar da kanta, ka duba ka gani kissa ce wadda take za a ce abin da yake nuna sha'awar mace ga namiji, amma ka duba da tsarkin yadda aka kawo ta. In za ka kamanta da irin kissoshi da ake dangantawa ga Allah, wanda yake Allah ya barranta da gare su a cikin Bible, na sifanta al'aura, cewa mata suna neman maza masu al'aura kamar ta jaki, kamar ta doki, irin waɗannan maganganu wanda maganar Allah za a tsarkake ta daga wannan, babu a cikin Alkur'ani. Shi ma abin da ke cikin Bible din bamu ce zancen Allah bane, wanda suka rubuta tunda Allah ya ba mu labarin cewa yuharrifuna al-kalima amma wadi'i, suna karkatar da zance daga barin bugiransa, su kawo abin da yake su ce hadha min indillahi, suna cewa huwa min indillahi wa ma huwa min indillah, daga wajen Allah ne bayan ba daga wajen Allah ba. To amma ka ga yanda Alkur'ani yake, sannan in ka duba ilimi, irin abin da ya kunsa na ilimi, zaka san cewar Alkur'ani hakika wato an saukar da shi daga wanda yake mai isa matuƙa wajen sani. Ilimin abin da ke cikin sararin samaniya, da ilimin abin da ke cikin asirin ƙasa, da ilimin abin da ke halittar ɗan adam, da kuma zuciyarsa, da tunaninsa, da tarihinsa, da yanzu ɗinsa inda yake ciki, duk waɗannan shaida ne akan cewa hakika Alkur'ani ya zo daga Ubangiji, gwani mai tsananin gwaninta, mai isa matuƙa wajen gwaninta, masani wanda yake babu masani tamkarsa. To haka nan athar in hikima da ilimin Alkur'ani suke bayyana. Allah ya ce idh qala Musa li ahlihi, ka ambata yayin da Musa ya ce ma iyalinsa su ne wato matarsa wanda ya aura a Madian, wadda ta kasance tare da shi ya yi aiki na shekara goma a matsayin wato sadakinsa na auren ɗaya daga cikin ‘ya’yan wannan bawan Allah wanda aka suka ce wa abuna Shaykhun Kabir, waɗansu suna cewa Annabi Shu'aib ne, wallahu a'lam. Yayin da Musa ya ce ma iyalinsa inni anastu nara, ni wato naji wato na hango wuta, al-inas ma'anarsa wato wani abu wanda yake a boye ya zamanto ka samu sanin sa ko ka ji shi a jikinka domin ita wannan wutar da Annabi Musa ya gani shine kadai ya gani iyalansa basu gani ba saboda wuta ce ba sauran ba irin sauran wuta ba ba wuta ce da ake kunna ta daga nan duniya ba haske ne na wuta da ya gani sa'atikum minha bi khabar zan zo muku da labari wato labarin hanya ina hanyar mu take shin watakila masauki ne zamu samu dan mu je mu samu wanda zai bamu masauki mu saukar bakunci a wajen sa shine labarin da yace musu zan zo muku da shi a cikin suratul qasas yace la'alli atikum minha ina kauna in zo muku nan kuma yace zan zo muku wato kaunar ta sa ta isa matuka da har yace ma zan zo da shi to amma Allah yana bada labarin abin da ke cikin zuciyarsa farko na taraji yana kauna saboda kuma karfin wannan kaunar ta sa sai kuma har yace ma iyalin nasa zan kawo muku domin Allah yayi ishara ga abin da ya fada yayin da yakinin sa yayi karfi akan kaunar da yake yi au atikum bi shihabin qabas ko kuma in zo muku da garwashi wanda ake tsosanar wuta daga gare shi la'allakum tasfanun dan ku samu abin da zaku ji wato a dumi da shi dan ku samu abin da zaku ji dumi da shi saboda wajen lokacin mai tsananin sanyi ne saboda haka ya ga ya hango haske sai yake ganin za a samu wuta wanda za su ji dumi to kuma kun san yadda sahara take sahara akwai tsananin sanyi kuma musamman wajen arewa cikin sahara sina wannan sahara din ta sina wanda take tsakanin misra da jordan wuri ne wanda yake sanyin nasa mai isa matuka mai irin mai shiga kashi to sai mu tsaya nan lokacin mu ya kare ko to sai mu tashi falan ma ja'aha nudiya amburika man fi nari wa man haulaha Allah madaukakin sarki ka haska zukatan mu da hasken alqur'ani amin na'am gai karai amin yau juma'a mu ta karshe ta wannan wata na Ramadan kuma wannan sa'a ce sa'a mai albarka sa'a da Allah madaukakin sarki yake karban addu'a ta bayin sa yayin da suka kasance a cikin daki daga cikin dakunan Allah kuma ga mu a cikin daki daga cikin dakunan Allah ga mala'iku suna rufe majalisi da ake karanta littafin Allah ga sakina na sauka ga rahama na sauka muna tawassuli da waɗannan abubuwa gabaki daya kan abubuwan da zamu roƙa ga Allah Allah ka amsa mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah akwai waɗanda mahaifan su ba su da lafiya daga cikin mu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba su waraka Allah ka kubutar da su daga miyagun cututtuka Allahumma a'idhum min sayyi'il asqam Allahumma a'idna wa iyyahum min sayyi'il asqam akwai wanda kuma ƴan uwan su ne ba su da lafiya su ma muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya Allah duk waɗanda suka yi mana wasiya da ma waɗanda ba su yi mana wasiya ba da waɗanda suke da larura daga cikin mu da waɗanda na waɗansu nasu suke da larura Allah ka yaye musu wanda kuma Allah ka ba su haihuwa Allah ka sa musu albarka a cikin abin da ka ba su wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin wahala Allah ka yaye musu Allah wannan hali na wahala da ake ciki a kasar mu Allah ka yaye mana Allah halin rashin aminci da muke ciki a wannan kasa Allah ka yaye mana Allah ka bamu aminci da zaman lafiya Allah ka bamu kwanciyar hankali Allah waɗanda waɗanda suke ta'addanci a wannan ƙasa ta mu Allah ka maganta mana su Allah ka fi ƙarfin su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah wanda suke neman ta da zauna tsaye a wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganin su Allah duk wanda yake neman wannan ƙasa ta mu da sharri da mumuna Allah muna roƙanka ka shagaltar da shi da kansa Allah ka sanya masa abin da zai dauke hankalinsa daga komai in ba masifar da ta fada masa ba Allah ka hada shi da abin da ya dace da shi na sharri Allah irin sharrin da ya kunsa da irin tsari da yake yi na kawo sharri Allah ka sa a kansa yake yi ma Allah ka mayar da sharrin ya zuwa gare shi ka sanya tsarin nasa ya zamanto akan ruguza kansa ne ya rabbal alamin kai ne mai iko bisa komai ya arham ya rabbal alamin Allah ɗan kasuwan mu waɗanda suke kasuwanci Allah ka buɗa musu manoman mu kuma Allah ka sa ba su Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka albarkance mu a cikin noman mu Allah ka albarkance mu a cikin kiwon mu Allah ka albarkance mu a cikin kasuwancin mu Allah ka albarkance mu a cikin sana'ar mu Allah yara ƴan uwa masu neman ayyuka Allah ka ba su Allah waɗanda suka yi ta yawo suna neman aiki Allah ka ba su sana'a Allah ka ba su wadata daga gare ka masu neman aure maza da mata Allah ka fuwace musu Allah ka hada su da na kirki Allah ka yassare musu samun samun abokan aure ya arhamar rahimin ya Allah wada Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin mu wanda suka yi tafiya domin fatauci Allah ka ba su nasara Allah ka bude musu kofofin falalarka wadanda kuma aka yi garkuwa da su muna roƙonka ya Allah ka kwato su Allah ka kare su da kariyarka Allah ka kasance tare da su Allah ka zamanto gatan su Allah ka sanya razani da tsoro a cikin zukatan wadanda suka garkuwa da su Allah ka sallada rundunoninka akan su ya Allah ka karbi wannan ibada ta mu Allah ka sanya mu cikin yantattu Allah ka sanya mu cikin marabauta a wannan wata Allah ka sanya mu cikin wanda Ramadan ya zo ya wuce kuma suka yi abinda Allah zaka gafarta musu Allah ka karbi ibadan mu Allah ka sa azumi ya cece mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka karbi azumin mu da sallar daren mu ya rabbal alamin Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka yi muwafaqa da daren Lailatul Qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka yi muwafaqa da daren Lailatul Qadr ka sanya mu cikin waɗanda kake karba kake karbar su daga cikin bayinka Allah kar ka sanya mu cikin tababbu Allah ka rubuta mana arziki wanda ba za mu tabe ba har abada Allah duk abinda ka yada duk abinda ka raba na alheri a cikin wannan wata na alheri da lafiya da yalwa arziki Allah ka ba mu cikakken rabo Allah irin baiwa da falala da kake yi ma bayinka kebantattu Allah kai mana Allah dukkan wata baiwa da alfarma da falala da kai ma bayinka a cikin wannan wata Allah ka sa mu cikin wanda suka samu cikakken rabo ya arhamar rahimin Allah addu'o'in mu da muke yi da kuma wanda muke yi yanzu da waɗanda muke a cikin wannan wata da waɗanda muka riga muka yi Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah kar ka sanya mu cikin waɗanda suke tababbu a cikin abin da suka roke ka masu neman taimako a cikin jarabawar da za su yi Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara da najahi Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka rayar da mu akan addinin nan namu ya rabbal alamin Allah ka dauki ranmu muna musulmi Allah ka tsare mu da addininka Allah ka rayar da mu a cikin addininka ka tashe mu a cikin jama'ar manzonka sallallahu alaihi wasallam ka shayar da mu daga cikin koromar sa ka sa mu a cikin aljanna da cetonsa ka amintar da mu daga halaka yayin da muke kan sirati da ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة بديدة ونحن في سلم وسلام وعافية اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين